ثم نتابع ما العقيدة الواسطية بعد يجيو يبياني لمدى واتو أبنت يقوم شاكيدا ما لسنة والجماعة من يبياني سبوبا ما لسنة والجماعة لمدى سنة يم الله سبحانه وتعالى سبوبا ما لسنة ala sunna ba su bata sunan Allah ba su kore su ba su kwatan ba su kwatanta su sannan kuma ba su gwanin kaifiyar su da dalilin da yake nuna haka to yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi inda malam ya ce umma rusuluhu sadiquna musaddiqun bi khilafi alladhina yaquluna alayhi ma la ya'lamun ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم رسله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى صادقون ما سكس كيانا تجمع بنت سكا قيام متعلم cikin abin da suka gaya wa mutane ne sunan Allah da sunayen Allah sun yi gaskiya a cikin wannan musaddiquna kuma ana gaskata su din mai imani yana gaskata manzanni kuma yana yarda da abin da suka wani domin ya san cewa abin da manzanni suka wani din nan wahayi ne da suka sauko da shi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala mala'ika ya sauka da wannan wahayi a kansu domin manzanni ba su faɗin son zuciya ko sarai balle ma wuri ne mai haɗari wuri ne da ya shafi zatin Allah subhanahu wa ta'ala wuri ne da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi don haka wannan wuri ya fi kowane wuri haɗari nan babu ijtihadi ba ka yin ijtihadi ka kamanta Allah subhanahu wa ta'ala ko ka yi ijtihadi ka gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala suna dole sai in ya gaya ma sai in ya ce ma wannan sunan shi wannan kuma sifar shi ce saboda haka manzanni mu mu'minai masu imani da su za mu gaskata su game da abin da suka gaya mana na sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala bi khilafi alladhina yaquluna alayhi sabanan waɗanda suke gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala ma la ya'lamun abin da ba sani waɗanda su ba manzanni ba ne su ba annabawa ba ne babu wata hanya da za ka sanin Allah subhanahu wa ta'ala da ita sai ta hanyar wahayi ita kaɗai ce hanya Allah ta'ala ya ce ma wannan sunan shi Allah ta'ala ya ce ma wannan sifar shi ce babu wata hanya da za ka sanin sunan Allah subhanahu wa ta'ala to balle ka yi kirdado ka yi tunani ka sa ra'ayinka ka yi ijtihadi nan manzanni sun sha babban da mulhidai da zindiƙai da manya-manyan gumagumai 'yan bid'a waɗanda suke gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala abin da ba na Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan kuma haramun ne ba kiran Allah subhanahu wa ta'ala shi da kanshi ba ba zatin Allah ba ko cikin addinin musulunci kamar abin da ba ka sani ba ka yi haram ka yi abin da ya shirka girma wurin Allah subhanahu wa ta'ala وما الله تعالى يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وهذا ما الله سبحانه وتعالى عبده بفصيله بفصيله وأن سنة الله لي وأن سفة الله لي الهادي بأ الله يقيمه باكو دا آية كو حديثة عن النبي صلى الله عليه وسلم أتمنى a takaice dai manzanni sun sha bamban da karkatattu bautattu waɗanda suka rabu da Allah subhanahu wa ta'ala ba su imani da shi ba domin waɗanda suna faɗin magana yadda jahilci amma manzanni in suka ce ma Allah kaza ne to Allah ne ya gaya musu suka ce ma Allah yana da kaza to Allah ne ya gaya musu ba su za ijtihadin su a cikin abin da ya shahi aqidar sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofin shi ولهذا قال سبحانه وتعالى dan haka Allah subhanahu wataala ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, sarkin ubangijinka ya tabbata, sarkin ubangijinka daga dukkan sifofi na tawaya, daga dukkan sifofi na nakasa, daga dukkan wani abu da bai dace a jingina ma Allah subhanahu wataala shi ba, to ya tabbata ga Allah, sarkin Allah ya tabbata daga waɗannan abubuwa da mutane suke jingina ma Allah, waɗanda suke nuna tawayan Allah ko ragowar Allah subhanahu wa ta'ala bai cika ba. Allah ya tsarkaku daga wannan abubuwa. Rabbil izzati, ubangijin ɗaukaka, ubangiji ne na ɗaukaka wanda yake maɗaukaki. Amma yasifun, daga abinda suke sifanta Allah subhanahu wa ta'ala da shi, kamar abinda yahudu suke sifanta Allah ta'ala da shi na me, cewa talaka ne, ko kuma yana da ruwa gare shi, ko kuma abinda nasara suke jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala cewa yana da ɗa, domin mai buƙatar ɗa shi ne wanda yake tauyayye, wanda yake buƙatar ɗa tauyayye ne, shi kuma Allah kamilalle ne. Ɗan Adam in yana da dukiyar duniyar nan baki ɗaya, in yana da mulkin duniyar nan baki ɗaya, yana da komai, amma in ba ya haihuwa tauyayye ne, yana da masu mai aiki, yana da masu mai shara, masu wanki, mai gida, masu mai abinci, masu kawo mai abincin, yana da komai, amma in ba ya haihuwa sai ji ba ya jin daɗi, kuma dole ne ya ji jin daɗi saboda shi ɗan Adam. Irin neman da ɗan Adam ke ciki, in ba ya haihuwa to zai ji na ƙasa a cikin ranshi. Don haka abinda nasara suka jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala shi da yahudi da mushrikai, Allah ya ɗaukaka daga barban nan, Allah bai buƙatar shi. A kamanta Allah da cewa yana haihuwa ko an haife shi, duka wannan shirme ne da shiriri ta kawai. Dole ne din mai imani ya tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala daga irin waɗannan sifofi na tawaya. Wassalamun alal mursalin, kuma aminci ya tabbata a kan manzanni. Saboda mai aminci ya tabbata ga manzanni, domin manzanni sun tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala daga abinda bai dace da shi ba, sun kamanta Allah da sifa ta cika da kamala. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wassalamun alal mursalin, aminci ya tabbata gare su. Walhamdulillahi rabbil alamin, godiya kuma ta tabbata ga Allah ubangijin talakai, ubangijin kowa da kowa, wanda yake shi ya halicci kowa, shi ya kawo kowa duniya, shi ke ba kowa, shi ke renon kowa, shi ke renon mutane, shi ke renon aljannu, shi ke renon mala'iku, ba dan shi ba da duniya nan ba su tsaya ba. Da babu Allah da babu duniya ke, amma da yake akwai Allah sai Allah subhanahu wataala ya halicci duniya, ya kawo mutane a cikin duniya su yi rayuwa saboda kamala ta Allah subhanahu wataala. Fa sabbaha nafsahu, sai Allah ta'ala ya tsarkake kanshi. Amma wasafahu bihi al-mukhalifuna lir-rusul, daga abinda waɗanda suke saba ma manzanni suka kamanta shi da shi, su ne mulhidai, mushrikai, yahudu da nasara, da kuma mushrikan larabawa. Wasallama ala al-mursalina, kuma sai Allah ya kubutar da manzanni ya ba su lafiya. Li salamati ma qaluhu, saboda kubutar da lafiyar abinda su manzannin suka faɗa ma Allah subhanahu wa ta'ala. Minan naqs, na ainihin kubutar da Allah subhanahu wa ta'ala daga tawaya, wal aibi, da kuma abinda yake baye da kyawu, abin bushewa. Wa huwa subhanahu wa ta'ala, kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala, qad jama'a fi ma wasafa bihi nafsa, hakika ya hada a cikin abin da ya kamanta kanshi da shi, ya sifanta kanshi da shi. Bainan nafi wal ithbat, Allah ya hada tsakanin korewa da tabbatarwa. Wannan ita ce kamalar aqida, abin da ya shahi sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, abin da ya shahi zatin Allah. In ka kore sai ka tabbatar, in ka tabbatar sai ka kore. Wannan shi za ka ta gani cikin Alkur'ani mai girma, shi ya yi yawa cikin Alkur'ani. A kore a tabbatar, kore ma Allah abinda bai dace ba, sai a tabbatar mai abinda ya dace. Abinda bai dace da Allah subhanahu wa ta'ala ba, shi ne ainihi na kwana, tawaya ne wannan, gyangyaɗi tawaya ne wannan, gajiya tawaya ne. haihuwa tawayat duk wannan aibi ne da bai kamata bai dace a jingina ma Allah mahalici wanda ake bauta ba wanda ake jingina wannan shine dan adam shine abin halittar da Allah subhanahu wataala ya halitta to saboda haka aka za ka yi tsagari cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala yana hada tsakanin mai korewa da tabbatarwa Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un wa as-sami'ul basir ya kore yayi ya tabbata rabbus samawati wal ardi wa bainahuma fa'budhu wasbir li ibadati hal ta'lamu lahu samia Allah ya tabbata kuma ya kore ma ta'lamu lahu samia Allah baka san takwara gare shi bai da takwara bai da wanda ya kamar shi qul huwa allahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا احد قال الله يا تبتر دا cewa huwa allah allah samad kuma sai yazo ya kore yace bi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwa ahad da aka da sifa ta kamala sai a tabbatar ma allah subhanahu wataala ita kuma idan allah subhanahu wataala yake ta tabbatar da sunayen shi karshen ayoyi kaga yace inna allah kana aliman hakima inna allah ghafurur rahim inna allah sami'un basir innahu sami'un qarib gayin dai ka wannan tabbatar da sunaye ne Allah subhanahu wataala yake tabbatar ma kanshi su huwa allah alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi washahada wal rahmanur rahim huwa allah alladhi la ilaha illa huwa al malik al qudus as salam al mu'min al muhaymin al aziz al jabbar al mutakabbir subhanallahi amma yushrik huwa allah al khaliq al bari al musawwir له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز وانا دك تبتر واني الله سبحانه وتعالى كوري وادي كوي الله لا اله الا الله صبر هكا وانا يتتي عقيدة اما بيداتي با اتزانا واقع اتزانا سنة يا الله كي شروع انك تبتر ميدا كمالا تقوم سيكا كوري ميتا ويا وانا شيكي نونا مي kuma ba ka sa Allah gaba subhanahu wa ta'ala kai ta kore mu kai ta kore mu kai ta kore mu ka duba ka gani ne Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai ya ce la ta'khudhuhu sinatun wala ya tabbatar kuma ya kore lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ya tabbatar man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni ya kore ce tar da mushrikai ke tsammani ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ya tabbatar ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء يعني يا كوري بكنش وسيا كرسي السماوات والارض يا تبتر ولا يقوده حفظهما يا كوري بكنش وهو العلي العظيم الله سبحانه وتعالى هكي صبرك كمالا شيني ان ذاك يبان الله سبحانه وتعالى ككوري مي كتبتر كو كتبتر مي ككوري مي tabbatar mai da abubuwa na cika da kamala kyawawan abubuwa da suke nuna cewa lalle shine mahaliccin da ya cancanci yake da haƙƙi kan bayi su bauta mai kuma sai ka kore mai abubuwan da suke nuna lalle shine mahaliccin da yake wajibi kowa ya bauta mai saboda waɗannan abubuwan bayi da su dan haka yabo kawai shi kadai bai isa haka ba korewa ita kadai dole sai an hada shi yasa Allah ke hada su wuri guda hatta dan adam in ka shi gaba kana ta yaban shi baka mai cikakken yabo ba dole sai ka hada ko dan adam balle Allah subhanahu wataala wanda yake mahalicci haka in ka sa dan adam gaba kana ta kore mai baka burge shi kai ne wanda baka da ruwa kai ne wanda baka kaza kai ne wanda baka shara kai ne kai ta mai kai ne wanda baka zage-zage kai tai baka tabbatar mai da shi ba ta kamala dole sai ka hada sannan ya ji ka burge shi ka watsa shi ka kai shi inda ya kamata ka kai shi to balle Allah subhanahu wataala da halicci kowa fala udula li ahli sunnati wal jama'ati amma ja'at bihi al mursalun balle yace to babu kaucewa ga ahli sunna wal jama'a an ahli sunna wal jama'a ba su kaucewa amma ja'at bihi al mursaluna daga abinda manzanni suka zo da shi mana duk abinda kaga an faɗe shi a cikin aqida ahlus sunna wal jama'a qala allah ni qala rasulullah ba su gudu, babu gudu, ba ja da baya. Abinda Allah ya gayi shi za su gayi, abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya gayi shi za su gayi. Ko ta ma mutum daɗi ko ba ta mai daɗi ba dai, aya ce ko hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka malin ya ce fala'udula, babu kaucewa. Amma ja'at bihi li ahli sunnati wal jama'a, ga ahli sunna wal jama'a, amma ja'at bihi al-mursalun, daga abinda manzanni suka zo da shi. Fa innahu siratul mustaqim, domin abinda manzanni suka zo da shi shine tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake miƙake, wanda babu karkata a cikin shi. Siratul ladina an'ama Allahu alayhi, shine hanyar Allah, hanyar waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nema a kansu. Minan nabiyina, nemar da Allah ya musu ita ce nema ta addini, ta musulunci, ta imani, ba nema ta duniya, ba nema ta kuɗi ba. Wannan ita ce sakakken nema, ita ce nemar da duk wanda ya same ta ya samu nema, kuma duk wanda ya rasa ta baya da nema, cikin azaba yake. Domin ita ce nemar da za ka rayu da ita, kuma ka mutu da ita, kuma ka tashi da ita gobe alkiyama. Amma nemar duniya nan ka gane ta nan za ka bari ta, shikenan, dauda ce kawai, da sharaci nan za ka bari ta, baka tafiya da ita lahira. Amma wannan nemar da Allah subhanahu wataala yake magana ita ce nema ta addini, ita ce nemar da Allah subhanahu wataala ya ni'imta annabawa da ita. Minan nabiyina, daga cikin annabawa, wato annabi, mun yi bayanin shi cewa shine wanda Allah subhanahu wataala ya aiko shi da shari'ar wani. Allah ya turo shi amma da shari'ar wani, ya zo ya jaddada, ya sabunta wannan shari'ar ta wanda ya wuce shi. Littafin wanda ya gabace shi daga cikin annabi ko manzo zai ci gaba da irin aikin shi, babu ƙari, babu aiki. Yake ce mami annabi, was-siddiqina, siddiqina jami ne na siddiq, siddiq shine mai yawan gaskiya, mai yawan gaskata. Gaskiya ita ce sifar shi, duk abinda za ya wadi gaskiya ne, kuma duk abinda Allah ya wadi ya yarda da shi, ko ya mai daɗi ko bai mai daɗi ba, ko da zuciyar shi ba ta so zai gaskata wannan. Shi yake ce ma as-siddiq, wa shuhada jami ne na shahid, shine wanda aka kashe a cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala a fagen daga, ko kuma wanda aka kashe da ɗaya daga cikin hanyoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su da sunan shahada. As-salihin jami ne na salih, salih kuma shine mutum nan da yake kulawa da haƙoƙin Allah da kuma haƙoƙin bayin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka duk wanda ya yarda da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da shi, abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah ya zo mana da shi, in ya yarda da shi ya gaskata annabin Allah subhanahu wa ta'ala da shi, to yana tare da waɗannan, wannan nau'uka guda huɗu na mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya wadi cewa ya yi musu ni'ima. A cikin wannan magana cewa fa innahu siratul mustaqim, siratul ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin, akwai ɗeba kewa da ba da haƙuri ga mutanen da ke riko da hanyar Allah, hanya ta gaskiya. Kamar ya ba da haƙuri, Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa wato duk wanda ya yi imani da Allah yana tare da waɗannan. Me yasa yake tare da su? Saboda imanin shi da Allah subhanahu wataala, haka su ma suka yi imani da Allah. Hanyar da ya bi ɗin nan ita suka yi, don haka ba shi ya fara ba. Don haka duk wahalar da za ta samu shi, sani cewa akwai manya-manyan mutanen da suka yi shi daraja, wannan wahalar ta cin musu, an kore su, an ƙwace musu dukiyoyi, an hana su shaƙa, an hana su jin daɗin rayuwa, an hana su zama, an hana su tsayuwa, an hana su kwana, an hana su zama cikin iyalansu. Ba kai kaɗai ne aka fara da kai ba. Kenan kaga a cikin wannan akwai wato ba da haƙuri da kuma ɗebe mutum kaɗai ce in ya tsinci kanshi a cikin bin gaskiya shi kaɗai. Sun cewa annabawa sun bi wannan hanya, manzanni sun bi wannan hanya, shahidai sun bi wannan hanya. Ma'ana dai akwai abokan tahiya waɗanda suna can gaba katar da su. Kamar mutum ne ya zo ya tarda hanya, tsit, ka yi sauko ga hanya ga daji,
kaba kowa sai kai kadai kai kana kallon hanyar nan wani zai zo ce ba ai lahiya kake tsaye da ce a hanyar gari ka zake ne amma kuma ya ga hanyar nan ba kowa sai a ce mai to lalle hanyar nan ba ta taɓa wuce ba wanda ya taɓa wurin nan ka bi da dole ka saki amma ka ce ma wannan ita ce hanyar mutane kawai dai san gone kai in an jawa za ka mutane na ta kai da karo kaga sai ka ji daɗi idan watakila ka gamu da mutane masu tawa sai ka kama ka shi yasa Allah subhanahu wataala har kullum yake gaya mana ke ta ba mu kissoshi cikin alƙur'ani domin ya nuna mana ba mu kaɗai muka bi wannan hanyar ba akwai mutane da yawa da suka bi wannan hanyar ko sun ji daɗi ko ba su ji daɗi ba sun dai koma wurin Allah subhanahu wataala haka da abin da ya same ka ba kai kare ya sama ba ya samu waɗanda suka yi ka daraja suka yi ka matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa qad dakhala fi hadhihi al-jumla malan yace ya shiga a cikin wannan jumlai tami wato jumla ce ne sai da ce ta magana al-ithbati wa an-nafi korewa da tabbatarwa ya shiga cikin wannan jumlan ma wasafa bihi nafsuhu abinda Allah ya sifanta kanshi da shi fi surati al-ikhlas a cikin suratul ikhlas ma wasafa bihi nafsa dai ne abinda Allah subhanahu wataala ya sifanta kanshi da shi a cikin suratul ikhlas suratul ikhlas wato abinda ya sake kiranta da wannan sura saboda wato an tsarkake ta ne an yi ta kawai dan yabon Allah subhanahu wataala shi kadai ba yabon kowa cikin sai Allah ta'ala mana an yi ta tsantsane domin Allah subhanahu wataala domin kawai bayanin abin da ke ga Allah subhanahu wataala na sifofi na kamala da kuma kore bai abin da bai dace da shi babu komai cikin ta sai tauhidi allati ta'dilu thuluth alquran wadda take daidai da sulusun alqurani mana tana daidai da kashi daya daga cikin kashi ukun alqurani mai girma idan ka kasa alqurani mai girma kashi uku ita ke dauka kashi daya me yasa kuma take dauka kashi daya saboda shi kashi alqurani in ka dube shi tun daga suratul baqara har nas ko tun daga suratul fatiha suratul nas kashi uku ne kawai tauhidi hukunce-hukunce da kissoshi babu wani kashi na hudu kawai shi ne abinda alkur'ani to ita kuma tana magana kashi ɗaya ne idan kaga ta zama tomi kashi ɗaya na cikin kashi ukun alkur'ani mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ya bayyana cewa tana daidai da sulusun alkur'ani mai girma shi ya gayyana kashi domin wani mutum ya ji wani mutum lokacin manzala sallallahu alaihi wa sallam yana karanta wannan sura ta suratul ikhlas da manzala sallallahu alaihi wa sallam aka zo aka gaya mashi mutumin da ya je zo ya gaya wa manzala sallallahu alaihi wa sallam cewa na samu wani na ta maimaita suratul ikhlas sai ta maimaita suna karama haka nan mutum ka surori manya mana kamar ina ganin karamar sura ce ɗan kadan ce bai dace ba ya ta maimaita ta haka ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai wallahi nafsi biyadi inna la ta'dilu thuluth alquran wallahi na rantsi da wanda raina yake ga hannun shi lalle tana daidai da kashi ɗaya daga cikin kashi uku alqurani mai girma kakkare na wannan sura sura ce mai girma inji annabi sallallahu alaihi wasallam haythu yaqul yayin da Allah subhanahu wataala yake cewa qul huwallahu ahad ka gaya wa mutane cewa shi ne Allah ɗaya makaɗaici ƙul mana wannan yana nuna cewa alƙur'ani mai girma magana Allah ce domin waye ce ƙul ɗin Allah subhanahu wa ta'ala ne ce manzo Allah ƙul ka gaya wa mutane yana abinda ya mayo bayan ƙul ɗin nan dukkan maganan Allah ne kamar yadda ƙul ɗin take maganan Allah haka ma duk abin da ya biyo bayanta magana ce ta Allah subhanahu wataala dan haka wannan na daga cikin ayoyin da suke nuna cewa alqur'ani magana Allah ce ba kamar yadda ɗan bid'a suke faɗi ba wallahu shine Allah subhanahu wataala daya makaɗaici wanda bai da abokin tarayya cikin sunaye ko cikin sifofi ko cikin ayyukan shi ko cikin ibada bai da abokin tarayya ciki babu wani aiki daga cikin ayyukan Allah da ya kadaita da su wanda yake da abokin tarayya ciki shine ah bai da tamka bai da kishiya bai da kama bai da abokin tarayya wurin ibada wurin bauta duk abin da yake bauta ne ba a hada Allah subhanahu wataala da wani shi a cikin shi domin haƙƙi ne na shi kadai wanda bai dace wani ya mai tarayya cikin shi kamar yanda in aka ce ba wa ya halicci sama da ƙasa cewa za kai Allah akwai wanda ya kama mai cewa za kai Allah kiyaye sa'udu billahi ta'ala Allah ya halicci mutum akwai abokin tarayya ga Allah cikin halittar mutum cewa za kai Allah kiyaye sa'udu billahi na kai rawar wannan magana to haka ma wurin ibada ba a bauta ma annabi tare da Allah subhanahu wataala annabi ba bauta mai ake da bin shi ake manzo ba bauta mai ake ba biyayya ake mishi babu wanda ke bauta ma manzo babu wanda ke bauta ma annabi to balle waɗanda ba su kai darajar su ba balle waliyyai waliyyai bayan Allah duk mumini waliyyi sai dai waliyyantakan nan kala kala ce nan da imaninmu kala kala imaninmu ba daidai yake ba wani ya yi wani haka ma waliyyantaka wata daraja ce a cikin imani wanda ta wani ta yi ta wani akwai waliyin da yake da karama akwai waliyin da ba ya da karama akwai waliyin da yake da karamomi da yawa akwai wanda ke da ɗan kaɗan kowa gwargwadon imanin shi Allah subhanahu wataala ke ba ya kyauta to ko su ba abota domin su ma Allah suke bauta ba don haka Allah subhanahu wataala ya ce qul huwallahu ahad ka ce shi ne Allah subhanahu wataala ɗaya makaɗaici wanda babu abokin tarayya tare da shi Allahu samad Allah ta'ala shi ne Allah abin bautawa shi ne Allah ma'anan Allah shi ne abin bautawa da gaskiya ba wani shi ba As-Samad shi ne shugaba wanda ya cika a cikin shugabanci As-Sayyidul ladhi kamula fi su'dadihi wa kamalihi wa 'azamatihi wa sharabihi shi ake cewa As-Samad shugaban da ya riga ya cika a cikin shugabancin shi da daukakar shi da girman shi da matsayin shi wanda saboda girma da daukaka da ke gare kowa yake rugawa da gudu wurin shi تقصده الخلائق كلها في قضاء حاجاتي دها لتوبا كي ديا كوا ينا رغاوا ده غدو ورن الله سبحانه وتعالى دان الله يبيا مي بوكاتر سبدا يا رجا يا تشكا باداوا كاو يكي با رغي كلن باداوا يكي با يدي لم يلد الله سبحانه وتعالى بي هيفا با بيدا كما يدا Yahuda da Nasarawa da mushrike suke cewa Yahuda sun ce Uzairu ibnullah Uzairu dan Allah ne Nasara kuma suka ce Al-Masihu ibnullah Masihu dan Allah ne Mushrike kuma suka ce Al-Mala'ikatu banatullah Mala'iku iya mata ne na Allah Allah ya yi su to Allah subhanahu wataala ya kore haihuwa daga garin shi ce lam yalid bi haihuwa bai da ko guda dan kamalalle ne cikakke ne baya bukatar ta wa lam yulad kuma ba a haife shi ba mana bai da uba bai da mahaifi ko mahaifiya kamar yadda nasarawa suke cewa cewa maryam ita ce uwar Allah to Allah subhanahu wataala bai da uwa bai da shi mahalicci ne shi mai girma ne da daukaka mai daraja ne mai matsayi walam yakul lahu kufuwan ahad kuma Allah subhanahu wataala wani bai kasance tamka gare shi kufuwan shi ne mithlan wa niddan wa shabihan wa nadhiran wanda ya kama da Allah babu ko ka ce kufuwan ko ka ce kufuwan ko ka ce kufan kira'a ce guda uku kufuwan kamar yadda muka saba kufan kufuan duka kirawo ne guda uku zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in gantaki wannan aya baki ne dinta raddi ne ga mushrikan da suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce bai sif lana rabbak kaman ta mana ubangiji hada mana yadda ubangijin kai Allah ya ce to ba kai ne zaka wani da kanka bari mu gaya ma ka gaya musu qul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ma'ana dai wannan sura mai girma ta shiga cikin bayanin korewa da tabbatarwa a cikin ta Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa huwallahu ahad Allahu samad sai kuma ya kore lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wama wasafa bihi nafsuhu fi a'zami ayatin fi kitabihi da kuma abinda Allah subhanahu wataala ya kamanta kanshi da shi a cikin mafi girman ayat da ke cikin littafin Allah subhanahu wataala ayat da ta fi kowace aya girma a cikin alqur'ani mai girma ita ce kuma ayatul kursi can sura aka yi magana nan kuma aya kowa da wurin shi haidu ya kula yayin da Allah subhanahu wataala yake cewa me ya nuna cewa ayatul kursi ita ta fi kowace aya da wurin shi Zalla sallallahu alaihi wasallam wata rana tambayi Ubay dan Ka'ab ce mai ayyu ayatin a'zamu fi kitabillah wata aya ta fi girma a cikin alqur'ani mai girma Ubay bin Ka'ab ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allahu wa rasuluhu a'lam shi Allah da manzon shi su suka sani ni ba ni da sani manzon Allah ya kara tambayin shi ayyu ayatin a'zamu fi kitabillah wata aya ta fi girma a cikin littafin Allah yace Allahu wa rasuluhu a'lam sai da yake so uku ya dan yayi tunani kawai sai yace ayatul kursi zalla sallallahu alaihi wasallam yace mai liyahdika al-ilm ya abul mundir Allah ya baka ilimi da nutsuwa ya abul mundir kaka mu ka gano cewa lalle ayatul kursi ita ce kowace ita tafi kowace aya cikin alqur'ani kuma haka ne Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karanta ta in yazo wurin bacci mai tsaro daga Allah subhanahu wataala ba zai gushe a kan shi ba Allah zai turo ma wani mai tsaro na musamman ya tsare ka wala yaqrabuka shaytan babu shaytan da zai zo kusa da kai hatta tusbih har sai ka tashi da safe duk wanda ya karanta ta wurin kwana amma kun san har kullun abinda Allah subhanahu wataala da manzon Allah suka bari gaskiya ne amma yana bukatar mi yana bukatar yaqini lokacin da zaka yi abin kai ma ka zaman to mai tsaftataccen zuciya ne mai tsaftataccen ayyuka kana yin karanta alhali bakinka bai da kyau karanta kuma shedani ne saboda kai ma wani shedani ne mai zaman kai ne sosai da kyau mu alinka haythu yaqul ya inna allaha subhanahu wa ta'ala yake cewa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah wanda la ilaha illa huwa babu abin bautawa gaskiya da tantanta su shi kadai al-hayyu shine rayayye wanda yake da rayuwa wanda ba ta kare tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut dogara da Allah da baya mutuwa saboda ga Allah subhanahu wataala layayye ne rayuwar da ba ta kare nan halittu suka gani suka tarda shi kuma nan za su bare shi kowa zai kare kullu man alaiha abin da ke kan kasa din nan kare ba sai amma wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah subhanahu wataala zai tsaya zai wanzu kamar yadda yake saboda dama shi baki ne wanzaje ne كل شيء هالك الا وجهه قومي زي هلكا زي كاري سي دي الله سبحانه وتعالى كدي ودك الحي لا ييني وندا لايوا تشي وتا كدان وتا تويا با تشافتا وتا نقسا با تتبو وندا رايوا تا الله سبحانه وتعالى القيوم شي ني وندا يكي تساي كي تساي اكن حالك دري درانا ينا تهيدا الامر ربك babu da sai babu da rana babu da mulki babu muna kwana ya ba mu da asuba ya ba mu da sayi tunda aka yi duniya haka yake ta yi da mutane da kwari da aljannu da ruwa da duwatsu da ƙasa da rana da tarbamu da wata duka duk wata halitta Allah subhanahu wataala tsaye yake akan ta waɗannan sunaye guda biyu hadisi ya zo cewa su ne bi al-ismul a'zam waɗannan sunaye guda biyu ya hayyu ya qayyum sunaye ne guda biyu waɗanda suka fi girma a cikin sunayen Allah dukkan sunayen Allah subhanahu wataala suna buƙatar waɗannan sunaye guda isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji wani yana karanta waɗannan sunaye guda biyu cikin addu'a shi manzo Allah ya ce laqad da Allah bismihi al-azim ko bismihi al-azam alladhi idha du'iya bihi ajaba wa idha su'ila bihi a'ta ya roki Allah da sunaye guda biyu waɗanda suka fi girma a cikin sunayen Allah waɗan duk wanda ya roki Allah da su Allah zai bashi duk wanda ya addu'a da su Allah zai karba mai addu'a ina al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun gangadi bai kama Allah subhanahu wataala wato abin da ke kwanan da ke cikin idanu kawai bai shiga cikin zuciya ba annu'as gangadi bai kama Allah subhanahu saboda kamalin shi duk lokacin da zaka cewa Allah baya kaza sai ka ce saboda kamalin Allah me yasa baya kaza saboda kamalan ne shi yasa baya wannan ba wai saboda baya iya bane dan adam ana iya ce mai baya kaza saboda me dan adam yana iya kiyin kuwa saboda me ka ce mai sakare ne ko ba haka bane kuwa kai kuwa daga muryar ka kai ta kara kana iya ba amma saboda kana jin kunyan mutane ka ce ko ba ka da hankali sai ka ki yana kana bukatar shi akwai inda zaka yin wannan kuwa in ka ga ba kowa ba wanda ya san ka ba abin da za ta sai ka daga mure ka kai kara kawai dan adam yana iya cin abinci yana ta yana iya cin abinci amma da ka ci baya da hankali sai yake kaga yana bukata in yaje wata kasa yaga kowa ga da shi sai ya bi masa aiki amma Allah subhanahu wataala in yace baya kaza saboda kamalin shi yasa baya kaza ba wai yana so ya yi kunyan mutane yake shi ko kunyan mala'ika saboda ya zama kamili shi yasa baya wannan abu saboda qayyumiyyati shi yasa kwana bai kama Allah subhanahu wataala gangadi bai kama shi wala nauma ko kuma kwana lahu ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sammai da ƙasa yana yi da shi kadai shi ya halice su kuma bayan shi ne kuma mulkin shi yadda ya ga dama yake da shi man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idh babu wanda za a yi wannan man tana nuna la tana nuna la yashfa'u indahu illa bi idh la yashfa'u ahadun indahu illa bi idh babu wani mutum da za a yi ceto ceto shine mi wato roƙon alheri ga wadanka beli kenan mutum ya shiga cikin hannun hukuma ya yi laifi to kuma kana da daraja kana da alhurma wurin hukuma saboda haka sai ka je kai magana ka ceto shi kai magana ma'ana ka roƙan mai alheri wurin waɗanda suka kama shi to a lahira ba haka ba ceton da mushrikai ke cewa gumaka za su musu Allah ya ce ƙarya ce babu wanda za ya ceton ka ba ka ayyana wani mutum ka ce shi zai ceton ka sai in Allah subhanahu wataala ya bada izini mutum guda ne shi kadai Allah subhanahu wataala ya bayyana cewa ya kira cewa zai cuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne zai cuta kuma kowa ne ne kai dole ka yarda dole ka yi fatan cutan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai imanin ka in baka saba ma Allah ba iyakar da cewa da kaji lahira ba cewa za ka shiga aljanna ba to in baka yi fatan samun cuta annabi sallallahu alaihi wasallam ba baka cika imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne sai ka yarda da cutan manzo shi kadai ma duk wanda ka kafa ka ce zai cuce ka ka saba ma Allah dan kama Allah ƙarya Allah bai gaya ba cewa wannan mutumin zai cuce sai manzo Allah salawatullahi wasalamu alaihi wa alihi shi kadai shi yasa Allah ya ce man dalladhi yashfa'u indahu illa bi mutane bayan tashi alkiyama mutane za su tsayawa gaban Allah shekara da shekaru za su yi tsayuwa mai tsawo a shiga cikin tashin hankali da musiba da bala'i a rasa yadda za a yi a ce a je wurin wani a je wurin wani duk ba ga annaba wannan ba duk wani wanda zaka cewa ya cece ka bai kai darajar shi ba amma in muka je wurin annaba adam me za ya cewa shi wanda ta kaina nake nafsi ya ce a shikenan ku zo mu tai kawai zo mu tai ai ina mala'ikun nan kowa ke da abu da kowa shi ta kai laihin shi zai ambata ce amma ku je wurin annabi Ibrahim ku je wurin annabi a je wurin annabi Ibrahim a je wurin annabi Musa a je wurin annabi Isa har sai ta dawo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ana laha ana laha shi ma duk da ana laha din sai Allah ya bashi izini sai ya je wurin Allah ya yi sujada ya yaba Allah da abin da ya dace da Allah Allah ce mai dago kanka salto washwa tu shaffa dago kanka ka roki abin da kake so a baka daga izini na Allah ke kai ce to za a baka ce ta wanda kake so a ce wadaka dole sai da izinin Allah subhanahu wataala in Allah bai bada izini ba babu wanda ya sa yayi ce to a wurin Allah subhanahu wataala ranar alkiyama ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah subhanahu wataala ya san abin da ke gaban su da abin da ke bayan su ma'ana abin da ya wuce da abin da ke tunkara mu duka Allah ta'ala ya san me zai faruwa in mun kare karatun nan Allah ya san bayan sallah an kare sallar isha'i me zai faruwa Allah ya san in mun kwanta me zai faruwa wasu cikin mu za su mutuwa Allah ya san wasu za su tashi rishin lahi Allah ya san kowa zai tashi kamar yadda muka haɗu nan kowa zai tashi da ran shi da lahi shi Allah ya san gobe me za a yi Allah ya san daka da abin da ke gaban rayuwar mu nan gaba abin da za a yi wa rayuwa duka Allah ta'ala ya sani kuma wanda ya wuce bai mance shi ba la yadillu rabbi wa la yansi Allah subhanahu wataala bai bace ko bai mantuwa bai mancewa wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi bas zagayewa da komai daga ilimin Allah ma'ana mu ba mu san komai cikin ilimin Allah ba a ce ilimin Allah wanda ya sani duka mun tattare shi mun zagaye da shi a ce mun san komai da komai ba mu isa ba shi dai Allah shi yake zagaye da sanin mu da abin da muka sani Allah ya san shi domin shi ya sanar da mu shi amma mu na shi ba mu zagayewa da shi duk ilimin ka tauyayye ne kai duk ilimin mutum tauyayye ne kuma dai ilimin ka ilimin da Allah subhanahu wataala ne ya baka ba naka bane Allah ta'ala bai sanya maka ilimi da ka zo duniya ba ka san komai ba jahili aka yi ka sai bayan ka zo duniya na Allah subhanahu wataala yake baka ilimi sannan sun ilimin ke karuwa ka zo duniya ba ka san komai ba sai kuka shine ilimin da ka sani ka kai an ana jijjiga ka kai shiru ka kai kana tambaya mai hanka wannan menene wannan musulun shi wannan me yake ce mai da fada wannan musulun shi wannan musulun shi wannan ya muke da shi duk ilimi da kake ta koyo a inda za a kai wasu sanya ka makaranta har ka je makaranta akai inda malami zai danki ma bayani ya ce ma wannan kaza ne wannan ka ce baka gane ba wannan menene ya gwada kowane ne haka aka halitta shi Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya hido ku daga cikin jikunan mahaifanku ba ku san komai ba jahilai kuka zo duniya jahilai da kuma sama wal absar wal afidata la'allakum tashkur Allah ya sanya muku shi da gani da kuma zuciya dan ku gode ma Allah ta'ala dan haka dai mu ba mu zagayewa da sanin Allah subhanahu wataala da komai illa bima sha'a sai dai da abinda Allah ya so ya sanar da mu shi sai ya sanar da mu sai Allah subhanahu wataala ya sanar da mu gurgudu ba duka yake sanar da mu ba kadan amma utaitun min al-ilmi illa qalila rai wannan har yanzu duk kakalakakalan bature ya kasa gano menene rai kuma ba ya iya haka zai rayu haka za ya mutuwa wani ya tashi bayan shi ta bincike haka zai rayu haka za ya mutuwa har a koma wurin Allah ba wanda za ya sani hakika rai yadda take menene rai ba wanda ya sani wannan sirri ne na Allah subhanahu wataala da ya bar maka shi wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda kursiyyin Allah subhanahu wa ta'ala yayin waje sammai da kasai ma'ana sammai da kasai duka ana iya jefa su a cikin kursiyyin Allah kujeran Allah subhanahu wa ta'ala duk su fada ciki sama guda bakwai da kasa guda bakwai da duniya duka a jefa su duka kursi yana iya dauke su ya kake ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala kuma billahi da abbas yace al-kursi inna mawdi qadamaini wurin kawawan Allah subhanahu wa ta'ala ne guda biyu dan Allah sallallahu alaihi wasallam yace in aka hada sammai da kasai da kursi kamar an doko dala ɗaya ce an jefa cikin kasa kamar ka doko dala ɗaya ka jefa dala cikin masallaci ko dala 20 ma kai dala 100 ma da ke kazuwa ka jefa cikin masallaci kowa zai gane ta nan kamar ba jefa zala ce to shi kuma al'arshin aka ɗauko da kursiyu da sammai aka jefa cikin shi zai koma kamar haka ne shi inda Allah subhanahu wataala ya ne da dubusa shi shi kuma aka hada samman da kasan da kursiyin da ya zama wasi a samawati wal ardh zai za su koma kamar ba jefa komai a ciki saboda girman zatin Allah subhanahu wataala wala ya'uduhu hifdhuhuma tsaran sammai da kasai bai gagara ba Allah bai nauyayyen Allah bai ba Allah wahala saboda a wurin Allah subhanahu wataala ba komai bane dan kararramin abu ne idan ya halicci al'arshin da in an je wa sammai da kasai a cikin shi kamar ba a jewa su ba to tsaran su kuma sai gagara Allah subhanahu wataala za ka baka ashe dala baka ya rike ka kana aisa ta aljihu ba wanda ya sani yanzu nan kowa san kudin da ke cikin aljihun mutane wanda ya sani kuma ka tsare abinka wasu kudin sai su yi wata da watanni a cikin aljihunka kana yawo da abinka ka tsare abinka ba su gagara ko dan babu wanda ya san ba kana da su to haka sammai da kasai ba su gagara Allah subhanahu wataala Allah ya tsare su ya kiyaye su ya kiyaye wanda ke cikin su ya kiyaye su daga wani ya taba su ya lalata su sai sababu wanda ya taba lalata sama ko kasa ba su taba lalacewa yadda muka gansu haka suke da abinda za mu yi sai dai mu yi saboda karuwar rayuwa ba ba lalata su bane muke ƙara gyara su ne muke in muka yi gina ba lalata kasa muke in ta rimsa ta yi girgiza kasa ba lalacewa ba ne ce jarrabawa ce Allah subhanahu wataala ya ba mutanen da ke rayuwa kanta wa huwa al-aliyyul azim kuma Allah subhanahu wataala shi ne madaukaki wanda yake da ɗaukaka guda uku akwai ɗaukaka ta zati ita ce wanda Allah ya ce ar-rahmanu ala al-arshi istawa wannan zati ne na Allah subhanahu wataala Allah da ya ta kan arshi akwai uluwul qahr wa huwa al-qahir fawqa ibadihi shine wanda yake da ƙarfi sama ga bayin shi akwai kuma uluwul qadar daukaka ta daraja daukaka ta ma'ana cewa a ma'ana babu wanda yake girman Allah da darajar Allah da girman shi duk lokacin da Allah subhanahu wataala zai cewa shi ne Ali yana da waɗannan daukakokin guda uku uluwul zati uluwul qahr da uluwul qadar al-azim shi ne wanda yake mai girma malai yace wa lihada saboda haka kana ya kasance man qara'a hadhihi al-ayat wanda ya karanta wannan aya fi lailatin cikin dare guda thumma alam yazal alaihi min allahi hafid wani mai tsaro daga Allah subhanahu wataala ba zai gushe ba akan shi wala yaqrabuhu shaytan kuma babu shaydan da zai kusance shi hatta yusbiha har sai ya tashi da sai har sai ya wuce wallahu ta'ala ne ga wata tsaya abinda muka bari daidai Allah ta'ala ya ba mu lada ya samu aiki inda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yi mana Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasar mu Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarmu Allah ya amfane mu da abin da muke karantawa taimake mu da yin aiki da shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والمرسلين.